إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحق يوم السلام عليكم ورحمة الله
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بارك مدونا مريتينا لتنين أشرين ده حدوغة وطن رمضان أشيكارة تدوغو داري حدود أربعين ده شدا هجرا من زعن الله صلى الله عليه وآله وسلم ده قمك زوا مدينة wanda daidai da 24 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Useto a cikin birnin Abuja a darasin mu na jiya in ba manta ba mun tsaya karshen aya ta 174 wato fadin Allah madaukakin sarki ayyaman ma'adudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra da haka yau zamu tashi farkon aya ta 185 kai can da 84 yau zamu tashi da 85 kuma wannan shine darasin mu na 24 zamu tashi fadin Allah madaukakin sarki shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran me Allah yace
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim shahru ramadan alladhi فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون
الله مدوكين سركية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن wannan shine wata رمضان wanda aka saukar da alqur'ani a cikin sa hudan linnasi dan ya zamo shiriya ga mutane wa bayyinatin kuma bayani dalla dalla min alhuda na ita kanta shiriyar wal furqan kuma da rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya wannan aya bayani ne na abin da ya wuce a ayar da ta gabata na fadin Allah madaukakin sarki ayyaman ma'adudat ma'ana Allah ya wajabta mana azumi kuma yace kwanaki ne kididdigaggu to wannan kwanaki kididdigaggu shine Allah madaukakin sarki yake fayyace mana su ana idan da Allah ya bar mu kadai a kwanaki ne kididdigaggu to wani zai iya yi a watan Muharram wani yayi a watan Shawwal wani yayi a Zulqa'ida wani yayi a Rajab domin Allah bai ayyana wata wani wata yake nufi da ayyaman ma'adudat din ba to da haka shine Allah madaukakin sarki anan yake gaya mana wancan kwanaki kididdigaggu da muka ce mun wajabta muku azumi a cikin su to su ne shahru ramadan wata ramadan kalmar shahar a larabci suna ne daga cikin sunayen wata wata yana da sunaye daban-daban a wajen larabawa yana daga cikin sunansa al-hilal hilal shine jinjirin wata farkon fitowa lokacin da mutane suke daga kai suna neman ganin sa kuma suke nuna wa juna shi yasa masu bincike suka ce asalin kalmar hilal daga al-ihlal ne al-ihlal shine raf'us saut daga murya to wata idan ya fito farkon fitowa zaka ga wannan yana nuna wancan ka ganshi can ka ganshi can to daga nan aka samu masa suna aya za ta yi magana akan wannan a gaba yas'alunaka anil ahilla ahilla jam'i ne na hilal jirajiran wata to sannan wata yana daga cikin sunayensa akwai albadar an gane ko badar ma sunan wata ne duk da wannan sunan bai zo ba a cikin alqur'ani amma sunan ahilla jam'u hilal ya zo a qur'ani shahar ya zo a qur'ani to haka nan ma qamar qamar shi ma suna ne daga cikin sunayen wata kuma shi ya zo a qur'ani to amma badar kamar yadda na faɗa shi bai zo a qur'ani ba amma ya zo a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa manzo Allah ya ce innakum satarawna rabbakum ku da sannu za ku ga ubangijinku kama tarawnal qamara laylatal badari, irin yadda ake ganin wata idan ya cika ya kai daren 14. La tudammuna fi ru'yatihi, ba za ku turere ne ba wajen ganin sa, irin yadda in wata ya cika ya bayyana wajen ganin sa mutane ba sa turere ne. To irin haka muminai za su ga Allah subhanahu wa ta'ala, ba wanda ya tarewa kowa, ba wanda yake turere ne da kowa. To waɗannan sunaye na wata suna da alaka ne da kwanakin sa. Idan aka ce shahar, ana nufin wanda ya kai kwana 29 ko kwana 30. Idan wata bai kai waɗannan kwanakin ba, ba a kiransa da suna mai shahar. To da haka da Allah ya ce shahru ramadan, yana nufin watan azumin ramadana, kwanakin da za a yi azumin a cikinsu dole ne su kai kwanakin wata cif-cif, ko dai 29 ko kuma 30, wanda wannan shine ka'idar kwanakin wata. Mafi yawancin kwanaki 29 ne, amma wani lokaci yakan kai 30. To sannan kalmar ramadan, ramadan alawzani fa'alan, suna ne daga cikin sunayen watannin Larabawa. Tun kafin zuwan musulunci waɗannan watanni a wajen Larabawa suna da sunayensu, tun daga al-Muharram, Safar, Rabi'in al-Awwal, Rabi'in al-Thani, har izuwa Zulqa'da, Zulhajji. To da haka kalmar Ramadan suna ne na wata, kuma watan shi ne watan tara. Watan Ramadan a kalandar musulunci, jerin gwanon watannin shekara, shi ne wata na tara. Kalmar Ramadan a Larabci daga ar-ramdu ne, ramdu shi ne al-ihtirab, zafi. Da haka Larabawa suna kiran watan Ramadan da Ramadan ne saboda wata ne na zafi, watan da yake kasancewa galiban lokuta a lokacin zafi. Daga nan aka samu masa suna, daga kalmar ar-ramdu wanda shi ne al-ihtirab. To sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazi unzila fihi al-Qur'an, an saukar da Qur'ani a cikinsa. To Qur'ani yana da saukarwa iri guda biyu, sabanin sauran littattafan da Allah ya saukar a baya. Sauran littattafan da Allah ya saukar a baya, irin su At-Taura, irin su Linjila, irin su Zabura, Allah ya saukar da su ne sauka ta bai daya a lokaci guda daga farkonsu zuwa ƙarshensu. Amma shi kuma Al-Qur'ani sai aka raba masa nau'ukan sauka iri biyu, an saukar da shi a dunkulan, kuma an saukar da shi a rarrabe. Su ba a rarraba su ba. Shi yasa ma kafirai suka kalubalanci manzo Allah, me yasa kai naka littafin ya sauka sabanin yadda sauran littattafan annabawa suka sauka, me yasa naka yake sauka a hankali su kuma incan suka sauka bai daya. Wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida, kafirai suka ce dan me ba a saukar maka kai da qur'anin naka a dunkula ba. Sai Allah yace kadhalika linusabbita bihi fuadak warattalnahu tartila, abinda yasa kai muka kakkasa naka dan so muke yi ya kama zuciyarka, a haddace shi kuma an haddace ya zauna, domin duk abin da kake so ka haddace shi kuma ya zauna, to ba kai masa haddar bai daya. Sai ka rinka tsakura a hankali, in ka san farko ya nuna ya zauna sai ka sake dora wani da haka da haka. To wannan ita ce hanyar da tafi kowace hanya kafa hadda a cikin zuciyar dan adam. To a ka'ida ta Larabci, duk abin da kaga an ce anzala, yunzilu, inzalan, abin da aka saukar da shi a dunkula kenan. Amma duk wanda kaji an ce nazzala, yunazzilu, tanzilan, to wanda aka saukar da shi daban-daban kenan. Da haka Qur'ani an masa anzala kuma an masa nazzala, ma'ana an saukar da shi a dunkule kuma an saukar da shi a wawware. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace wa Qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzilan. Inna nahnu nazzalna alayka al-Qur'ana tanzilan, an gane ko? To amma anan sai yace shahru ramadan allazi unzila. To da haka malamai suka ce saukarwar da ake nufi anan saukarwa ce wacce take daukar ma'anar anzala, yunzilu, inzalan, ma'ana saukarwa a dunkule, amma ba saukarwa a wawware ba. Da haka wannan saukarwar da aka yi wa Qur'ani a watan ramadana daya ne daga cikin nau'i biyu na salon sauka da Qur'ani yayi da su. To amma wannan ita ce sauka ta bai daya a dunkule. Shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce abinda ake nufi da an saukar da Qur'ani a watan ramadana, an saukar da shi saukarwa ta dunkule ta bai daya, shine daga lauhil mahfuz zuwa sama ta daya. Domin Qur'ani yayi zango uku kafin ya zo duniya, ko zango biyu, na uku shine zuwansa duniya. Zango na farko shine barowarsa daga inda Allah madaukakin sarki ya saukar da shi ya kawo shi lauhil mahfuz wanda wannan ba wanda ya san yadda aka yi malaika jibril kawai waye gari ya ga qur'ani a jikin lauhil mahfuz lauhil mahfuz shine kamar notice board na Allah allan sanarwar ubangiji duk abin da Allah yake so ya sanar da malaika jibril kawai sai dai jibril ya ga an sanar da shi a jikin lauhil mahfuz to qur'ani anan ya fara sauka daga wajen ubangiji subhanahu wataala shine Allah yake bal huwa qur'anun majidun fi lauhin mahfuz qur'ani ne mai girma wanda yake jikin lauhil mahfuz to daga wannan lauhil mahfuz wanda shi lauhil mahfuz a saman sama ta bakwai yake daga nan ne Allah ya sa jibril ya dauko shi sai ya kawo shi sama ta daya a wani daki da ake kira da baitul izza an gane ko ko baitul ma'mur ko ka'batul mala'ika wani daki ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya gina shi daidai da yadda ya gina Ka'aba a duniyar mu saiti suke daidai da daidai yadda mutane suke kewaya Ka'aba anan su kuma mala'iku suna kewaye shi wancan dakin a sama ta daya shi Allah ya ambata a cikin ayat suratul tur والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور wannan shine baitul ma'mur to malaika jibril ya dauko qur'ani daga lauhil mahfuz sai ya kawo shi baitul ma'mur to wannan kam a watan ramadana akai to sannan da Allah madaukakin sarki yace an saukar da shi a watan ramadana shin ana nufin a goman farko ana nufin a goman tsakiya ana nufin a goman karshe nan aya bata nuna ba kawai dai nan ta zabu wata ta fada amma bata tantance farkon wata ko tsakiyar wata ko karshe ba amma ayar suratul qadari inna anzalnahu fi lailatul qadri ta tabbatar da cewa a goman karshe ne ba goman farko ba ba goman tsakiya ba goman karshe kuma a goman karshen ma a daren lailatul qadari domin cewa an saukar da shi a watan ramadana zai iya yiwa wani ya dauka a goman farko ne ko a goman tsakiya ne zai iya yiwa wani ya dauka da rana ne a'a ba da rana bane kuma ba a goman farko bane ba a goman tsakiya bane a goman karshe ne kuma da daddare daren kuma daren mara wanda shine daren lailatul qadri shine Allah yace inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilin fiha yufraku kullu amrin hakim to sannan shi qur'ani shari'a ne mana manufar da yasa Allah ya saukar da qur'ani shine dan mutane su shiryu da shi an gane ko shi yasa yace alif lam min zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqi wannan littafi babu kokwanto a gare shi shari'a ne ga masu tsoron Allah to da haka ubangiji madaukakin sarki ya saukar da qur'ani dan ya shiryar da bayi to sannan a lokaci guda Qur'ani yakan yi bayanin kansa da kansa yau sau da dama wasu ayoyin a Qur'ani wasu ayoyin ne suke fassara su a fahimce su kamar yanzu waɗannan ayoyin da muke hadawa kaga shahru ramadana allazi unzila fihi alquran sai da muka hado waɗansu ayoyin suka dade fito mana da bayanin muka fahimta to da ka Qur'ani bayyinatin ne min alhuda shi hudan ne shari'a ce sannan kuma bayanin shari'a ce shi akan kansa to sannan kuma shi Qur'an ne Qur'an shine mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya kalmar al-Qur'an laqabi ne da ake gaya wa al-Qur'ani kuma ake gaya wa at-Taura ta Annabi Musa wanda kalmar Qur'an alawzani fu'lan siga ce ta mubalaga daga farraqa yufarriqu fa huwa fariqun wa huwa Qur'an mana babu abin da yake Qur'ani rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya gaskiyar a gane ta a fahimce ta ƙaryar ma a gane ta a fahimce ta wa kullu shay'in fassalnahu tafsila wa kadhalika nufassilu al-ayati walitastabina sabilul mujrimin da haka qur'ani yana bayani dalla dalla yace maka kaza abu ne mai kyau kaza abu ne mara kyau kaza daidai ne kaza ba daidai bane kaza imani ne kaza kafirci ne kaza tauhidi ne kaza shirka ne da haka Allah madaukakin sarki ya kira alqur'ani anan da sunan alqur'an kamar yadda a qur'anin ma akwai sura kusun da guda sunanta suratul furqan tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira albarakatu sun yawaita na wanda ya saukar da alqur'an littafi mai rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya ala abdihi bisa gabawan sa liyakuna lil alamin nadhira dan ya zama mai gargadi ga talifai to haka nan Allah yace da at-taura ita ma al-furqan ce wa idza atayna musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadu wa laqad atayna musa musa wa haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil-muttaqin sai ubangiji ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci watan Ramadana daga cikin ku daren sa da lafiyarsa mazaunin gida ba matafiyi ba mai hankali ba mahaukaci ba baligi ba yaro karami ba fali ya sumbuto ya azumce shi wadannan su ne sharuɗan azumi ya zama cewa ka riski watan wanda bai riski watan Ramadana ba azumin watan Ramadana bai kama shi ba misali mutumin da ana igobe za a kama Ramadana sai ya mutu wannan azumin bai haushi ba ko kuma yau muna rana ta 24 da ranka da lafiyarka wa azumin yau ya hauka da a ce kana da uzurin da yasa baka yi azumin ba na tafiya ko rashin lafiya kaga yanzu an bi ka bashi idan gobe ka mutu to wannan azumin ana banka sai an biya maka shi saboda ka riski lokacin sa da ranka da lafiyarka da haka azumin ya hauka an gane ko to amma idan baka riski lokacin ba to azumin bai hauka ba da haka koda mutuwa kai ba za a ce a biya maka ba lafazin shahida a larabci ana nufin wanda ya halarci lokacin bi ma'ana hadara an gane ko tare da cewa kalmar shuhud a larabci takan zo da ma'ana ar-ru'ya bil ayn ganin abu kiri da muzo an gane ko tana zuwa kuma da ma'ana al-hudur riskan lokaci to anan malamai suka ce kalmar shahida tana ma'anar riskan lokaci ba tana nufin gani da ido ba ba kamar yadda waɗansu suke ɗauka cewa kenan mutum azumin watan Ramadana baya hawa kansa sai in ya ga wata kiri da muzo a wannan ba gaskiya bane ba zai iya yiwa kai ka ga wata da kanka zai iya yiwa wani ya gani a madadinka a ka'ida ta musulunci in dai mutum daya adali musulmi ya ga wata ya fada to dole ne sauran musulmi su dauki azumi matukar shugabanni sun gamsu da wannan ganin watan nasa to ballantana kuma su kai biyu ballantana su wuce biyu amma baka cewa ni bazan dau azumi ba koda an ce a dauka ni sai na gani da ido na wannan ba addinin musulunci bane ba hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa sun kore wannan kuma in kace haka ne to makafi ba za su taba yin azumi ba domin babu ranar da makaho zai ga wata in kuma kace dole sai ka ga wata lokacin da ya kama to wanda yake da dindimi idan sa bai da karfin gani ya irin wannan ba sa ganin wata a farkon kamawar sa sai wata ya kai wajen kwana 3 4 5 ya fito tarwai sannan su suke iya gani to da haka dai ash-shuhud da ake aka ce faman shahida minkum ash-shahr ana nufin man hadara duk wanda ya riski watan da ransa da lafiyar sa to wannan ya azumce shi azumin ya kama shi to shine malamai suka ce wannan ayar ita ce ta soke ayar da muka karanta a jiya ta karshe karshe fadin Allah madaukakin sarki wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin mun karanta maganganun sahabbai a jiya da suke cewa farkon wajibta azumi yana ba mutane wahala tunda ba a saba da shi ba to sai zama cewa wani zaka ga yayi azumin ya kai da kyar wani sai ana zuba masa ruwa yana suma da haka za a kai azumin to shine sai Allah ya ce a'a daga yanzu wanda duk ya ji azumi zai ga lafaita shi ya sauke azumin sa ya ci abincin sa amma ya ciyar da miskini daya to a hankali da kuma suka fara sabawa azumin ya fara zama jiki aka fara gogewa da yin sa to sai Allah ya ce daga yanzu kuma ba maganar wani ya aje azumi ya ciyar da miskini in dai da ransa da lafiyar sa mazaunin gida ba matafiyi ba a'a kowa ya yi azumi an gane ko to amma akwai maganar Abdullahi dan Abbas da tace har yanzu wa alal ladina yutiqunahu tana aiki sai dai akan masu uzuri sai ce kamar tsoho wanda ya takwarkwashe ya tsufa ka san in mutum ya tsufa baya jure yunwa to haka nan mace mai ciki wani lokaci ba ta jure yunwa ba wai dan kanta ba ko dan dan cikinta in ta ci gaba da yin azumi hakan zai iya cutar da dan cikinta idan mace bata ci abinci ba wani lokaci in tana da ciki cikin ya rinka mata motsi kenan alamar dan yana jin yunwa shi ma yana bukatar abinci to idan akwai irin wannan yanayi an ce ita ma ta ci abinci ta fasa azumi ta shiga hukuncin wa alal ladina yudiqunahu to haka nan mace mai shayarwa wani lokaci idan mace tana shayarwa in tana azumi to ruwan nonon ta sai ya dauke to dan da take shayarwar shi kuma nonon ne abincin sa sai ya nemi abinci ya rasa sai kaga yaro yana ta kuka yana neman ya galafaita idan ta kara masa fatar maman yana tsotsa ita kuma sai ta ji kamar jinin ta ake ja saboda yana neman ruwan nonon kuma babu ruwan nono to a irin wannan shari'ar musulunci ta yi mata uzuri ta ci abinci dan a samu ruwan nonon da shi yaron zai sha in ya so a madadin haka ita kuma sai ta ciyar wasu malaman suka ce sai ta rama wasu malaman suka ce ta ciyar kuma ta rama a bazan ce mafi inganci shine sai ta ciyar to da haka Abdullahi dan Abba zai ce wa alal ladina yutiqunahu har yanzu tana aiki to amma dai faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ta nuna cewa yanzu azumi kam dole ne kowa ya yi shi sai dai wanda ya kasance mara lafiya ko kuma wanda ya kasance a halin tafiya fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to shine Allah ya sake nana ta wannan yace wa man kana minkum wa man kana maridan duk wanda ya kasance mara lafiya aw ala safarin ko yana halin tafiya fa'iddatun min ayyamin ukhra in yasha azmi to ya rama adadin kwanakin da yasha a wasu lokuta na daban to cewa mara lafiya shin kowane irin rashin lafiya ne yake sa shi azumi a'a sai rashin lafiyar da ba za a iya yin azumin da shi ba an gane ko akwai wani matashi da na gani ko wani yaro ma karami zaka ce dan ko balaga bai ba ya ce ko tuntube kai ma zaka iya shan azumi inda naga mutane suna ta dariya sun ce fatawar ta yara ce daman da yara yake magana ba da manya ya za a ce mutum kawai dan yayi tuntube sai ya sha azumi a'a sai dai in likita ne yace masa ka rinka shan magani sau bibbiyu ko sau uku uku to kaga in dai mutum zai sha magani sau uku ai sai ya sha shi da rana sau uku a wuni ka sha da safiya ka sha da tsakiyar rana ka sha da yamma to kaga magana azumi babu amma kawai dan tuntube ba wai shan magani ba a sha azumi ba haka malamai suke nufi ba an gane ko da haka ba kowane rashin lafiya bane yake sa a sha azumi sai rashin lafiyan da ya zamo cewa mutum ba zai iya azumi ba sakamakon sa shine ibnu kasir yace ma'anahu abinda aya take nufi wa man kana bihi maradun fi badanihi yashqu alayhi as-siyamu ma'ahu duk wanda yake da rashin lafiya a jikinsa wanda ba zai yi yayi azumi da wannan rashin lafiyar ba in yayi zai galafaita aw yu'dhihi ko ciwon zai cutar da shi idan ya zama bai sha maganin sa akan lokaci ba to ciwon zai iya habaka zai iya cutar da shi to a irin wannan lokaci shine mutum yake shan azumi sakamakon uzuri na rashin lafiya wanda kuma malamai sun yi ilhakin rashin lafiya jinin al'ada ma rashin lafiya ne shi yasa mace mai al'ada bata azumi tare da cewa nassun hadisi ingantacce ya tabbatar da haka hadisin Mu'adha yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim Mu'adha wata yarinya ce daga cikin yaran sahabbai ita bata ga annabi ba amma ta riski matansa to shine wata rana take tambayar nana Aisha tace ma balun ha'id taqdi as-sawma wa la taqdi as-salah me yasa nake ganin mata idan suna jinin al'ada sukan sha azumi sukan bar sallah to amma me yasa suke rama azumi ba sa rama sallah to shine sai Aisha tace a haruriyatun anti ke ya kala kato ce domin yan kala kato ne wanda basu yarda da hadisi ba suka ce qur'ani bai ce mace in tana haila ta aje azumi ba har yanzu za ku ga entasi ne na kasan nan suna fatawa da wannan mace in tana jinin haila za ta yi azumin ta an gane ko za ta ma yi sallar ta inda qur'ani dai bai ce mace tana haila kar ta yi sallah ba qur'ani bai ce mace tana haila kar ta yi azumi ba su kuma basu yarda da hadisi ba da qur'ani suka yarda to shine Aisha take tambaye ta tace ke yar kala kato ce kalmar haruriyya nisbatun ila harura harura wani gari ne da mutanen khawarij suka taru a shi a Iraki lokacin da za su yi fada da sayyidina Ali sai suka tare a can suka yi sansani kamar yanzu kace dajin Sanbisa inda ƴan Boko Haram suka tare ko to tun daga nan ne sai sahabbai suke kiran su da haruriyya nisbatun ila harura da shine Aisha ta tambaye ta tace to ko ke ya kala kato ce ko ƴar tsine ce ko ba haruriyya ce ke wacce bata yarda da hadisi ba sai Mu'adha tace lastu bi haruriyya walakinni as'alu ni ba ƴar kala kato bace ba ƴar tsine bace kawai tambaya nake dan neman ilimi sai Aisha tace kana yusibuna zalika ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ai jinin al'ada yana samun mu a zamanin annabi fa nu'maru bi qada'i as-sawmi wa la nu'maru bi qada'i as-salat idan mun sha azumi sakamakon jinin al'ada annabi yakan ce da mu marama azumin amma ita sallar da muka sha ita kar marama to daka jinin al'ada rashin lafiya ce an yi ilhakin sa da wannan da kuma nasosi na hadisi fa man wa man kana minkum maridan ko wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra to sannan tafiya wace tafiya ce take halattawa mai azumi ya sauke azumi ita ce tafiyar da a al'adar ku ake kiranta da suna tafiya an samu sabani kwarai dangane da kimanta mils na tafiya wasu suka ce sai ta kai mil uku zuwa sama wasu suka ce mil daya wasu suka ce mil goma wasu suka ce kaza hadisai daban-daban to manzo Allah yayi tafiyar mil goma yayi kasaru kuma ya sha azumi yayi tafiyar mil kasa da goma har mil daya ma to sai malamai suka ce karshe dai ba mil din za a irga ba a'a a al'adar mutanen garin da kake garin idan mutun yaje irin wannan wajen me ake cewa yayi tafiya ko unguwa domin akwai bambanci tsakanin unguwa da tafiya zaka iya yin tafiyar mil 100 a cikin Abuja amma duk sunan ta unguwa daga nan musai kaje a Sokoro kaje ina ne kaje ina ne in ka tara milamilan sai kaga sun kai 100 amma duk da haka ba za ka yi kasar ba saboda unguwa kake tafiya a cikin gari daya kake amma mutumin da ya bar cikin Abuja yaje Gwagwalada tafiya ake cewa ko unguwa Gwagwalada Abuja ce ko gari ne mai zaman kansa Abuja ce to wani gari ne wanda yake bayan Abuja amma kusa a Kaduna ya dama ta yi nisa kamar Sulaja yawa kaga mutumin da yaje Sulaja wanda yake Abuja zai ce yayi tafiya yaje Sulaja to da haka kasar ta halatta gare shi Shan Azumi ya halatta gare shi bi gaddin nazar akan milsin an gane ko ba sai an kirga milamilan ba kawai a al'ada yanzu kaga mu a Kano ga wanda ya san Kano mutumin da ya bar cikin ƙwaryar Kano yaje Wudil tafiya yayi mutumin da ya bar Kano yaje Bici yaje Kura duk tafiya yayi amma a cikin Kano akwai inda zaka je sun fodannin wajajen kuma nisa yanzu mutumin da ya tashi daga irin su rijiyar zaki ya tafi ƙarshen brigade kaga ya tafiya mai tsawo kila nisan ta yafi mutumin da ya tashi daga Tarauni ya tafi Wudil amma wanda ya je Wudil a al'ada tafiya yayi wanda kuma yayi wannan tafiyar a cikin birni unguwa ya je da haka wanda ya je unguwa baya Shan Azumi sai wanda ya tafiya da haka duk mutumin da zai yi tafiya tafiyar da za ta halatta masa Shan Azumi to dole ne wajen ya zama cewa a al'ada ga wanda ya je shi ana cewa yayi tafiya to shine ma'anar wa man kana maridan aw ala safarin فعده من ايام اخرى ubangiji yace yuridullahu bikum al-yusra usani allah so yake ya saukaka muku wala yurid bikum al-usra baya so ya tsananta muku wannan yana daga cikin kaida ta addinin musulunci an gina shi ne akan sauki babu wahala a cikin sa sabanin addinin yahudanci da addinin nasaranci addinin yahudanci akwai hukunce hukunce masu tsauri a cikin sa nasaranci akwai hukunce hukunce masu tsauri a cikin sa wanda in ka zo musulunci zaka ga ba haka bane ba kadan daga cikin misali a addinin yahudanci ba a tsarki da ruwa da dutse ake yi an gane ko ba a tsarki da ruwa da dutse ake yi kuma idan ka kuskure fitsarinka ya taba jikinka to sai ka samu dutse ka kankare wajen yayi jini sannan ne wajen ya tsarkaka amma duk ruwan da zaka sa ba zai tsarkake maka ba haka nan in ka kuskure wajen fitsari fitsarin ya taba tufafinka to dole sai dai ka je ka sa almakashi ka yanke ko minkin tufafin to kaga addinin su yana da tsauri shi yasa Allah subhanahu wataala mu ya saukaka mana akan su sakamakon addu'ar da annabi ya mana rabbana la tu'akhizna إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا يا أبنجي كرك أورا من نوي إرن يد كأورا واندس كغباتيهم أبنجي جيتي نايدا يهودا وأوني صلى همسن سكي إن داموما ألا مأوك كنسر كي أغدا ما سيت أورا من همسن لفرقو همسن إن يت أورا من أما النبي موسى يترمن ذا ألا أصبت تشد لوك كن ديدا ودك كرقو صلى yace me ubangijinka ya baka yace ya bani sallah 50 ni da mutane na yace kuma ya rage maka mutanen ka ba za su iya ba yahudawa sun fi mutanen ka karfin jiki sun fi su lasting ana nufin wanda suka rayu da annabi Musa a zamanin sa yace amma mun zo musu an zo musu da sallah 50 ba su iya yin ta ba kuma a rage maka manzo Allah ya koma ya roki Allah a rage Allah ya zabtare mana biyar ta dawo 45 manzo Allah ya sake dawo annabi Musa ya sake tare shi yace me ubangijinka ya baka ka kai wa mutanen ka yace sallah 45 yace ta yi yawa ka je a rage maka aka rinka ragewa har sai da aka dawo biyar a biyar din ma sai da annabi Musa yace ka je a rage ma sai manzo Allah yace naji kunyar Allah biyar biyar yake ragewa yanzu saura biyar in na koma kana nufin ya dauke duka kawai mu zauna ci ma zaune sai yace a na hakura zan je wa mutane na da sallah biyar mu gwada sai ga kira ya zo an ce je ka hunna 50 wa hunna 50 an yadda an bar muku biyar din amma duk wanda ya biyar din da kyau kuma ladan 50 din za a bashi shi yasa annabi Isa da ya zo cikin abin da ya ja hankalin banu Isra'ilawa da shi shine na zo muku da sassauci akan hukunce hukuncen da suke masu tsauri na attaura wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum nazo dai in sassauta muku yawancin abubuwan da aka haramta muku yanzu an sassauta to haka haka Allah yake ta sassautawa har aka zo kan mu to shine Allah yake gaya mana duk abin da Allah ya shar'anta mana na shari'a azumi ne salla ce tauhidi ne bin iyaye ne rukun amana ne adalci ne kyautatawa makoci ne ko ma menene saukaka mana ake so ayi yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu da'ifa millata abikum ibrahim huwa sammakum al-muslimina min qabl wa ma ja'ala alaykum fi ad-din min haraj millata abikum ibrahim ubangiji bai sanya mana kunci a cikin addini ba shi yasa in kaga mutun yana amsa sunan musulmi kuma yana shan wahala da sunan addini to abu dayan bi ne ko jahilci ko san zuciya jahilci yakan sa baka san ma akwai saukin baka je kai ta wahala yanzu mutumin da zaka ga yana halin tafiya amma ya dage sai yayi azumi dayan bi ne ko jahili ne ko mai san zuciya ga saukin amma ba zai bu ba ko kuma bai da lafiya ana ka aje azumin yana a shi sai ya kai wani ana dura masa ruwa ana yi masa kaza ne zaki wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito bayan gari sai ga wani mutum an lullube shi ana tai masa fifita sai annabi ya ce me ya faru ya suma suka ce munyi ne ya aje azumi yake ajewa kuma yana halin tafiya to gashi har ya suma yake yi sai manzo Allah ya ce kaito laysa min albirri siyamun fi safa ba za ka burge Allah ba dan kana tafiya ka ce sai kai azumi Allah ya fi ka san ka bauta masa amma tunda ya aje ya sauke maka ka sauke ka huta duk da cewa ba wai dole bane mai tafiya sai ya sha azumi ya danganta da yanayinka amma in dai zai kai ka wahala to dole ne ka aje haka malamai suka ce manzo Allah wani lokaci idan ya auna yaga tafiyar ba mai wahala bace sai ya azumin sa amma in ya tabbatar tafiyar mai wahala ce to sai ya sauke azumi yanzu idan tafiya ce ta jirgi kaga jirgin sama ai tana da sauki amma tafiya ta mota to ballantana mutanen da tafiya jaki tafiyar kasa tafiya cikin sahara da ka dai malamai suka ce kaida shine in dai ka tabbatar da cewa zaka wahala zaka jigata to karka dauka cewa wani lada zaka samu dan ka kika aje azumi ba wani ladan da zaka samu bal ma sai ka iya samun zunubi domin idan ka dora wa kanka wata wahalar da Allah bai dora maka ba kuma wahalar tai sanadiyar samuwar wata cuta a jikinka to ka sani Allah sai ya hukunta ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu Allah in yi maka sauki yana son ka bi saukin kamar yadda kuma baya so ka saba masa kamar yadda inda kuma bai maka sauki ba to yana so ka yi abin yadda yake maka to da haka mu kula da wannan kware da gaske ubangiji yace wali tukumilul idda kuma mun shar'anta muku yin azumi ne wata guda cir kwanaki kididdigaggu amma wata guda cir manufar mu lalle ku cika kwanakin ku cika kwanakin wata lalle akai kwana 29 nan ko kuma 30 to sannan wali tukabbirullaha ala ma hadakum kuma in an kai karshe ku yi kabarbari dan godiya ga Allah bisa ga shiriyar da ya muku shi yasa idan watan ramadani ya kare yana daga cikin abin da ake na ibada da zarar an ce an ga watan karamar sallah azumi ya kare to sai mutane su fara kabarbari Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamdu Allahu akbar Allahu akbar kabira alhamdulillahi kaseera wa subhanallahi bukratan wa asila da haka har aje sallar idi da an je sallar idi liman ya fito shikenan lokacin kabarbari sun kare a karamar sallah shine ma'anar wali tukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkuruna kuma in kun yi haka ne shi in kun yi haka shine kun gode wa Allah ni'imar da ya muku ta wajabta muku azumi dan ku samu lada dan ku samu tsira dan ku samu shiga aljanna ni'imar da ya muku na saukaka muku azumin in kuna halin tafiya ba sai kun yi ba sai ku rama in ba ku da lafiya kuka sha ba sai kun yi ba sai ku rama to wannan duk sauki ne inda Allah ya ga dama ai shi yayi mu sai ya ce duk wahala sai mun yi azumi amma saukin da ya mana na in muna halin tafiya mu sauki azumi daga bayan mu rama in ba mu da lafiya mu sauki azumi daga bayan mu rama idan muna cikin alallazina yudiqunahu wanda azumin yake jigata su sakamakon wata rashin lafiya duk wannan saukakawa ne to wannan saukakawa nima ce da Allah ya mana muna wajibi ne akan mu kuma mu masa godiya al-imam ibn kasir yace yamdahu ta'ala shahara siyami anan Allah yana yabon watan azumi ne da yace shahru ramadan من بين سائر الشهور أكن سورا وتني بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن يازاب إيش تكان سورا وتني يسوك القرآن فيه أجنسا وكما اختصه بذلك كما يد ألا يواري ونم وتد ونم فللا ابن كثير قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب الإلهية تنزل فيه على الأنبياء ba qur'ani ne kada aka saukar a watan ramadan ba duk wani littafi da Allah ya taba saukarwa a tarihin duniya a ramadan ya saukar da shi at-taura ma haka linjila ma haka ibnu kasir yace rawal imam ahmad ibn hanbal imam ahmad dan hanbali ya rawaito Allah ya ji kansa da rahama an wasila daga wasila ibn al-asqa Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace unzilat suhufu ibrahim fi awwal laylatin min ramadan سوف إبراهيم أن سوكد شيني أدرم فرقو نوة رمضان وأنزلت التوراة إتكما التوراة أن سوكد إتا لست مضين من رمضان بايم كان شدد رمضان معنا در النبقي كينا والإنجيل إتكما إنجيلا أن سوكد إتا لثلاث عشر خلد من رمضان أرانا تقوم شاؤكو نوة رمضان وأنزل الله القرآن لأربع وعشرين خلد من رمضان Qur'ani kuma an saukar da shi a ranar 24 daren 25 kenan na watan Ramadan kaga rana irin ta yau kenan da haka wannan yana nuna cewa lalle watan Ramadan na wata ne mai falala Allah madaukakin sarki ya zabe shi dan saukar da littattafan sa dan su zama shiriya ga bayin sa sai Allah ya ce mu
wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qareeb أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
gabanin mufassara wannan aya da aka karanta saboda fa'ida zamu faɗa abubuwa guda biyu abu na farko shine hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi magana akan saukakawa a cikin sha'anin addini kamar yadda na gaya mana duk mutumin da kaga yana wahala a addini to ko shakka babu ko jahili ko kuma mai son zuciya to ya rage mana musamman me ake nufi da tsanantawa a addini domin kalma ce wadda sau da dama mukan jefu junanmu da ita a ce wani ya fiye tsaurin addini to me tsaurin addini wani lokaci har wasu su jefe mu da shi wani ya dauka tsaurin addini shine in zama dole dolo komai karin kayin sa yadda Allah ya ce yin tsauri a addini shine yin komai yadda Allah ya ce to da haka rashin yin komai yadda Allah ya ce ya zama ba tsaurarawa ba a addini kenan misali sallah ba zai yi ta akan lokaci ba shi bai fiye zafafawa addini ba wani lokaci zaka ga ana hira da an kira sallah in wani ya tashi sai a ce kai ka fiye tsaurin addini lokacin sallar nan ai yana da yalwa to wannan ba tsaurin addini bane ƙarya ne mace in ta sa hijabi a tsakanin ƴan uwanta mata ke kin fiye zafafawa kin fiye tsaurin addini wannan ba tsaurin addini bane ba ko kana so ayi abu bisa ga ka'ida sai a ce kai ka biya tsaurin addini wannan ba shine tsaurin addini ba tsaurin addini ka shar'anta wa kanka abinda Allah bai shar'anta ba kuma kai ta yi irin mutanen da zaka ga sun ce ga wani wuridi za a yi sallah raka'a 100 kul huwallahu dubu wai saka raka'a 100 kul huwallahu dubu wai saka ba inda aka ce haka tsaurin addini shine kana ana sallar dare ka gaji kuma kace sai kai kana yi kana gangadi wannan tsaurin addini ne manzo Allah ya hana haka wata rana annabi ya shigo masallacin sa a goman karshe sai ya ga duk irin filolin masallaci an tattaura musu igiya sai ce wadannan igiyoyin na me suka ce ai in kana jin musalla ne ka dade muka fara jin bacci sai mu dan makalkale yace ku kin kwance su duk wanda ya gaje je baccin sa yassiru wa la tu'assiru kar ku tsanantawa kanku fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu Allah ba zai kosa da baku lada ba sai dai ku gaji ku daina bauta masa to irin waɗannan sune tsaurin addini amma irin abin da turawa yamma suke faɗa na tsaurin addini saboda ka tsaye da gemu saboda ka dage wando kana koyi da sunnar annabi wannan shine tsaurin addini wannan ba tsaurin addini bane wannan a fassarar su ce saboda suna so su shafa wa mutane bakin fenti da haka dai yin addini kamar yadda Allah ya ce wannan ba tsaurin addini bane ba amma yin addini ba yadda Allah ya ce ba to wannan shine tsaurin addini ko dai ta hanyar dorawa kai abinda Allah bai dora maka ba shi yasa Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la yukallifullahu nafsan illa ma ataha Allah baya dorawa rai sai abinda ya san za ta iya to dukkan abinda Allah ya dora maka ya san za ka iya in kai shi ba tsauri bane ba hasali ma babu tsaurin a cikin sa kwata kwata to shine yazo a cikin hadisai bari mu karanta wasu daga ciki imamu ahmad ya rawaito hadisi daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yassiru wa la tu'assiru ku sauƙaƙa kada ku tsananta wa sakkinu wa la tunaffiru ku ba wa mutane natsuwa da kwanciyar hankali kada ku yi musu dabi'a kora da hali kada ku dora wa mutane abin da kun san ba za su iya ba da sun fara za su gudu an gane ko duk abin da Allah ya dora wa mutane duk abin da annabi ya koyar na sunnarsa abu ne mai sauki wanda kowa zai iya yi ba wani abin da zai gagari dan adam to ko da ma a ce an samu wata matsala abin yayi maka tsauri to shari'ar musulunci ta sauƙaƙa ma daga nan ne malaman usulul fiqh suka fitar da ka'ida al-mashaqqa tajlibu at-taysir duk inda tsanani yayi tsanani to an sauƙaƙa maka yanzu asali shine mutun yayi sallah a tsaye idan ba za ka iya sallah a tsaye ba sai kai ame a zauni idan a zaunan ba zai yi ba sai kai me a kwance idan ba za ka iya a kwance ba ka rinka nuni da ka haka manzo Allah yake kaga addinin musulunci dan sauki ne salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa 'ala al-jamb haka manzo Allah ya faɗi hadisin Abu Sa'id al-Khudri a wani hadisin har ila yau wanda yana cikin sahih al-Bukhari da Muslim hadisin Mu'adh da Abu Musa al-Ash'ari lokacin da manzo Allah ya tura su Yaman sai yace bashira wa la tunaffira ku rinka yi wa mutane albishir kada ku zama masu dabi'a kora da hali ku dora wa mutane abin da ba za su iya ba daga nan su gudu su baku su gudu su daina wa yassira ku sauƙaƙa wa la tu'assira kada ku tsananta wa tatawa'a wa la taktalifa ku samu haɗin kai cikin duk abin da za ku rinka yi kar ku rinka saba wa juna domin su bi ne annabi ya tura su a matsayin wakilansa da aka yace duk abin da za ku yi ku rinka tattaunawa kuna shawara kuna samun haɗin kai kada ku rinka saba wa juna fa'ida ta biyu shine fadin Allah wali tukabbirullaha ala ma hadaku wato dukkanin wata ibada da Allah yace ai za ku ga a ƙarshen ta sai yace kuma a biyo ta da zikiri yanzu nan muna magana akan azumi a ƙarshe sai yace wali tukabbirullaha ala ma hadaku to haka aikin haji a ƙarshe sai Allah ya dauki sarki yace fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra to haka nan sallar juma'a Allah yake fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi wadhkurullaha kaseeran la'allakum tuflihun to wannan zikiri da Allah yake ta fada zikiri yana da fadin ma'ana ya danganta da abin da sunna ta fayyace shi ake dauka zikiri yanzu kaga karshen ibadar azumi an ce wali tukabbirullaha sai aka yi amfani da kalmar kabar bari wali tukabbirullaha kuma manzo Allah ya koya mana ga yadda za a yi ko kai ta cewa Allahu akbar kawai haka ko Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd shine ake nufi da kabar bari anan to sannan kuma bayan an kida da sallar juma'a Allah madaukin sarki ya ce ai zikiri zikirin shine dai wanda ake dubura salawat zikiri na bayan salloli wanda daman a sallolin farilla ana yin su zalla duk lokacin da ya idan da sallar farilla farkon abin da yake yakan yi istighfari sau uku astaghfirullah 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 allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalali wa ikram har zuwa karshe domin ya ce fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum to shine daidai da fa idza qudiyatis salatu domin sallar juma'a ita wata salla ce ta musamman to amma ta fuskar zikiri kamar sauran sallolin farilla ne na yau da kullum ita ma bayan ta akwai zikiri su ma bayan su akwai zikiri to manzo Allah ya fayyace mana ya zikirin istighfari sau uku da sauran zikirori da manzo Allah yake Allahumma anta salamu minka salamu tabaraka ya zal jalali wal ikram Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadati to shi ku aikin haji da aka ce idan an gama aikin haji ai zikiri wa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra shine yawan kabar bari shi ma wanda ake kira da takbiru ayyami minan kwanakin mina da ake kabar bari an kira su da suna zikiri anan amma sunna a fayyace ta nuna kabar bari ne kenan kaga at-takbir yusamma dhikran kabar bari ma zikiri ne kamar yadda tasbihi ma akan kira shi da suna zikiri to da haka wannan zikirin rukan kada wani yazo ya ce maka ai abu kaza za a karanta kafa kaza ai abu kaza za a ja cikin carbi a'a sunna ce take fayyacewa domin manzo Allah shi aka aiko Qur'ani kuma shi aka ce yi mana bayani duk wani zikiri babu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai koyar da shi ba duk zikirin da annabi bai yi ba to ba shine zikirin da Allah yake nufi ba da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu zkurullaha zikran kaseera wasabbihu bukratan wa asila rayuwar annabi ita za ta bayyana mana me ake nufi da zikrullahi zikran kaseera manzo Allah ya ce idan mutum ya tashi da daddare sai ya tashi matarsa in bata tashi ba sai ya shafa mata ruwa in ta tashi suka yi sallah raka'a biyu kutiba min adh-dhakirina Allaha katira wadh-dhakirati. Ashe kaga sallar dare meyin ta yana cikin zakirina Allaha katiran wadh-dhakirati. To haka nan ita ma mata in ta tashi sai ta tashi mijinta mai gida tashi mai sallah, in bai tashi ba ta dan shafa masa ruwa, idan ya tashi sallah raka'a biyu rakin rakin suka yi, za a rubuta su cikin zakirina Allaha katiran wadh-dhakirati. Daka zikrullahi zikran kathira ba shine wai karate charbi a wuya ba, ba shine zikrullahi zikran kathira kamar yadda muke gani ana cewa wani zakiri ne saboda ya rate charbi a wuya, wani zakiri ne saboda baya aski, wani zakiri ne saboda ya haukace, wanda zikirin Allah na gaskiya natsuwa yake karawa. Yadda zaka gane ba zikirin Allah ake ba, shi zikirin Allah Allah ya bada ka'idar sa, in ana yi natsuwa ake sake yi. Mutum in dai da gaskiya yana zikirin Allah, fuskar sa kadai sai ta nuna maka annuri na imani. Amma kaga mutum yana sallah yana furgi yana zikiri yana furgicewa yana haukacewa ya koma sa riga a baibai, ya daina aski ya daina gyara kansa, wannan ba zikirin Allah bane hauka yake, zikirin shedan yake. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub. Ubangiji yace wa idza sa'alaka ibadi, idan bayina suka tambaye ka anni game da ni, fa inni qarib, kace musu ni a kusa nake. Abdullah dan Abbas da wasu daga cikin malamai suka ce wannan ayar tana da sanadin sauka, sanadin saukar ta shine wadansu mutanen kauye ne suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye shi, suka ce a qaribun rabbuna fanuna jihi an ba'idun fanuna dihi, shin ubangijinmu kusa yake da mu, an zamu roke shi mu yi da murya kasa kasa ko a nesa yake sai mun kwalla masa kara. A larabci magana da kasa kasa ko kira da kasa kasa shine du'a, amma daga murya wajen kira shi ake kira nida. Shine aya ta gabata a baya, wa masalul ladina kafaru kamasalil ladhi yanqu bima la yasma'u illa du'aan wa nida'an. Du'a kira da murya kasa kasa, wanda yake kusa da kai in zaka kira shi murya kasa kasa, wanda yake nesa da kai in zaka kira sai ka daga murya, wanda yake mai girma mai daraja in zaka kira shi ko a nesa yake da kai sai ka kira shi da murya mai kasa kasa, saboda daga murya ya ci karo da ladabi. Shi yasa Allah ya hana masahabbai daga wa annabi murya, saboda daga murya ya ci karo da ladabi. To ina kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala, wata rana manzo Allah ya wuce ta wajen waɗansu mutane sai ya ga suna addu'a suna daga murya suna shouting suna ihu, sai manzo Allah ya ce hawwinu ala anfusikum, ku sauƙaƙa wa kanku, fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba, ku ba makurma kuke kira ba, ba kuma wanda baya jin ku kuke kira ba, innama tad'una sami'an mujiban qarib, wanda kuke kira mai ji ne mai amsawa ne kuma kusa yake da ku. Shine Allah ya ce idan bayina sun tambaye ka game da ni, shin a kusa nake da su ko a nesa, fa inni qaribun ni a kusa nake. To anan malamai suka ce domin Allah baya son wani ya shiga tsakaninsa da bawa, anan sai ya cire Annabi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya ce fa inni qarib, kamar yanzu shi da kansa yake amsawa ni a kusa nake, a madadin ya ce ce musu ni a kusa nake, da ya ce ce musu to kaga ya sa wani a tsakiya. To amma Allah sai ya cire sabanin tambaya ta fatawar ilimi, duk inda aka tambaye Annabi Allah baya amsawa da kansa, sai ya ce ce musu kaza, domin wannan fatawa ce ta ilimi, amma roko na biyan bukata Allah baya son kowa ya shiga tsakani. Ku karanta yas'alunaka yas'alunaka, za ku ga yadda Allah ya faɗa, duk inda aka ce yas'alunaka an kaza sai ya ce kul kaza, yas'alunaka anil khamri wal maisir kul fihima ismun kabir, yas'alunaka madha yunfiqun kul ma anfaqtum, wa yas'alunaka anil mahidi kul huwa adha, yas'alunaka anil anfali kulil anfal, duk inda yas'alunaka take sai a ce kul kaza, saboda anan Allah ya sa annaba a tsakiya dan ya nuna maka ilimi ba zai yi ba sai an biyo ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma biyan bukata ba a neman ka yi biye-biye, direct ake so ka tafi. Shi yasa Allah ya saka wa Dr. Abubakar Sani Birnin Kudu. A kwanakin nan na ci karo da wani clip ɗinsa, har na sa shi ni a status ɗina saboda muhimmancin abin. Amma sai wanda Allah ya nufa da shiriya zai gane. Ka kuskura, ka kiyayi cewa Allah dan wani, Allah dan kaza, Allah dan kaza. Akwai mutanen da ahlus sunna ne sun san hakan ba kyau, amma yau da gobe abin ya kama bakin su saboda an tashi ana yi iyaye da kakanni. Kamar magiya ce dan Allah dan annabi, kaga dan annabi magiya ba a yi, kuskure ne, kuma wannan ba bai rage wa annabi daraja da komai ba. Haka ya koyar ba a sa shi wasiƙa da Allah wajen magiya, wattaqullaha allazi tasaaluna bihi Ubangiji yace ku ji tsoron Allah da kuke wa junanku magiya da shi da shi inda ana magiya da wani sai Allah ya sa inda ana yi da annabi sai yace wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wa bi rasulihi amma sai yace bihi ku ji tsoron Allah da kuke wa kanku magiya da shi in zaka karba a wajen dan uwanka kace ba ni dan Allah in zaka bashi ungwa dan Allah yi min dan Allah bari dan Allah zo dan Allah wannan shine addini amma wani ya dauka wai kaunar annabi ce sai ka sa shi a matsayin da Allah madaukakin sarki bai ce a sa shi ba wannan kuskure ne manzo Allah bai koyar da haka ba Allah bai koyar da haka ba dan ra'ayinka ya nuna maka yin haka ba zai taba zamuwa daidai ba addini dan hujja ne dan dalili ne ba abinda muka tashi muka ga iyaye suna yi bane ba wannan shi ya bude kofar shirka a yau zaka ga ma an koma ba annabin ba an koma ana yi dan shehunai dan shehuwa ne dan kabarin shehuwa ne dan alfarma sidiwa ne to inda gaskiya ma da annabin ana yi to yanzu shi shehu da kake yi da shi shi kuma matsayin sa nawa sa'an annabi ne to asali daga wannan kofar aka budo shirkar aka budo abin har aka jono shi akai wayarin ya kawo kan shehunai kamar yadda muka ga ya muku sau da dama duk wani dan bid'a da yake so ya girmama wani shehun sa to sai ya fara jono abin daga annabi yayi annabi ƙarya ya jingina masa sai tafiyar ta taho sai ce to shehu ma za a iya masa ai shi ma ya dosano shi ma jika ne to wannan shine kofofin da suka bude mana shirka a yau yau zaka ga hatta abin da duk an yi ittifaki ba a yi da kowa sai Allah zaka ga ana yi da wani Allah kai tun ana cewa dan Allah wani lokaci cira Allah ma suke gaba ɗaya su koma dan shehu dan su yi da Abdul Qadir kai mun ni wannan ba labari aka bani ba da ido na gani wani tsoho ya takwarkwashe ya tsufa sosai yana jan gindi amma yana ya jilani ya kailani a madadin sunan Allah mun sani a al'ada idan an zo haihuwa mace tana nakuda ba dan zuwan sunna ba me unguwar zoma suke lakanawa mata zaka ji ana sidi zo da kanka ba sako ba wai sidi Abdul Qadir ya zo ko sai Hutajani wai ya zo da kansa ba sako ba a madadin Allah to da ka ya ɗan uwa mu kiyaye waɗannan kofofi ne na shirkoki na lafazi shirkul alfaz kamar rantsuwa ka rantse da annabi kuskure ne manzo Allah ya ce ayyuhan nas man kana minkum halifan falyahlib billahi aw liyasmut man halafa bighayri Allah faqad ashraka man halafa bighayri Allah falyaqul la ilaha illa Allah da hadisi ne manzo Allah ya ce duk wanda ya rantse da wani Allah yayi shirka kuma duk wanda ya rantse da wani Allah yana gane cewa yayi kuskure to yayi mazai kalmar shahada falyaqul la ilaha illa Allah amma yanzu ga mutane suna yi junan su magiya da wasu suna yi junan su magiya da annabawa suna yi junan su magiya da shehunai da waliyai da sauransu ba a yi wannan kuskure ne to da haka dai ubangiji kusa yake da bayi ta fuskar iko ta fuskar biyan bukata ta fuskar ilimi subhanahu wata'ala shi yasa a wata ayar yace wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid da ka ujibu da'watad da'i ina amsa kiran mai kira bal yastajibu li kace bayi na su nemi amsawa ta kai tsaye daga gare ni wal yu'minu bi si imani dani la'allahum yarshiduna dan tabbas za su samu shari'a din sun yi haka al-imam ahmad ibn hanbal ya rawaito hadisi daga abu musa al-ashari Allah ya kara masa yadda abu musa yace kunna ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazati mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani yaki faja'alna la nas'adu sharafan wa la na'luwa sharafan ba ma hawa tudu ko mu hawani tsibiri wala na habitu wadiyan ko mu gangara cikin wani kwari illa rafa'ana aswatana bit takbiri sai mun daga murya mun yi kabbara qala fadana minna yace muna saka da haka sai ga annabi ya matso kusa da mu fa qala sai yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku mana in muna tafiya za mu hautudu sai mu ce Allahu akbar in za mu sauka Allahu akbar an gane ko wannan shine zikirin da ake so mutun ya rinka yi in yana tafiya ko mota kake tafiya in ta hautudu ko gada to kai kabbara in ta gangara kuma sai kai tasbihi amma ba da daga murya ba to dan haka manzo Allah zai gyara musu daga muryan ne da suke yi ba wai hana su zikirin ba sai ya ce ku sauƙaƙa wa kanku ku daina daga murya fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba ku sani ba kurma kuke kira ba ba wanda baya nan kuke kira ba innama tad'una sami'an basira wanda kuke kira yana ji kuma yana gani إن الذي تدعون أقرب إلى أهدكم من عنق راهلته وسني وندك كيرا يا فكسنشي دائم كسما دويا دبر حواسا وسنة سيما ذلك يا عبد الله بن قيس ألا أؤلمك كلمة من كنوز الجنة يا كي عبد الله بن قيس بنا سندك وتكلم بدك شين تسكوكين الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله شين يفضل لا حول ولا قوة إلا بالله wannan hadisi yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim a wannan hadisin da imamu ahmad ya rawaito har ila yau daga anas bin malik Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce yaqulu allah ta'ala allah madaukakin sarki da kansa yana fada hadisi ne kudusi yace ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani ni ina duk inda bawa na yake zato na kuma ina tare da shi idan dai ya kira ni ma'ana lokacin da zakai addu'a to na farko kasancewa Allah subhanahu wataala zai iya biyan kowace bukata ka kyautata niyya kuma ka nufaci Allah to duk abin da ka kyautata niyya ka nufaci Allah Allah madaukakin sarki na iya biya maka wannan bukata matakar bata saba wa kaida ta shari'a ba da haka wannan ayoyin da muka karanta da waɗannan hadisan suna nuna mana ladubba ne na addu'a daga cikin ladubban addu'a yin murya kasa kasa yafi kira zuwa ga ikhlasi ba sai ka daga murya ka kowa yana jin me kake roƙa ba sai dai in kai liman ne kana yin addu'a sauran mutane suna cewa amin to anan suna buƙatar su ji me kake roƙa kafin su ce amin amma in addu'a ka ce taka kai kadai baka da buƙatar sai ka daga murya domin wanda kake roƙar ba ya da buƙatar shi sai ka daga murya wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah ko ka fito da maganar ka a fili ko ka boye ji shi Allah ya sani ka'idar kawai shine ba za ka rufe bakinka gum kace kuma addu'a kake ba dole ne a rinka ganin bakinka yana motsawa sauti ne kawai ba a so a ji ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya inna rahmatallahi qaribun minal muslimin wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a innahu la yuhibbul mutadin an gane ko wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtagi bayna dhalika sabila wa dhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dun al jahri min al qawl bil gudui wal asali wala takun min al ghafilin da haka wannan ladubba ne na addu'a kuma ladubba ne na zikiri sannan lokacin da kake roƙon Allah kake bude murya ko kake zikirin Allah kake bude murya da zarar wani ya zo ya ji shedan sai ya zo shi kuma ya zuga ka shikenan sai ya bata maka aiki sai ya sa maka riya ai wannan ma ya ji kana zikiri lalle ba dama ne da ka ji kanka ya fashe kuma shikenan sai Allah ya watsi da kai sai ya baka da wanda kai dan shi da haka shi yin zikiri a boye ba tare da daga murya ba yin addu'a a boye ba tare da bayyana sauki ba yana taimakawa ikhlasin ka kai kanka kamar sadaka ce da kyauta da dukkan wani aikin alkhairi in dai ba na wajibi bane ba a bukata sai ka bayyana ka boye kayanka kai kadai kake bukatar abinka kai kadai zai wa amfani to wannan shine Al-Imam Ibn Kathir ya sake kawo hadisi daga Imam Ahmad dan Hanbali Allah ya kara masa yadda. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'awa ba wani muslimi da zai tsoroki Allah wata addu'a laysa fiha ismun babu sabo a ciki wala qati'atu rahimin kuma babu yanke zumunci illa a'tahu Allah biha ihda thalath khisalin face sai Allah ya amsa masa ta dayan hanyoyi guda uku. To kaga duk lokacin da zakai addu'a yana da kyau ka san akwai addu'ar da zunubi ce ba a yin ta an gane ko domin a cikin addu'a akwai ta'addanci innahu la yuhibbul mu'tadin Allah baya son yan ta'adda yana nufin ta'addanci na addu'a malamai suka ce yana daga cikin ta'addancin addu'a ka roki Allah abin da yake kar a roke shi akwai abubuwan da Allah yake kar a roke shi to in ka roki irin wannan kai ta'addancin addu'a a madadin Allah ya amsa addu'arka ya baka lada azaba zai maka daga ciki ka roka wa kafirin da ka san ya mutu akan kafirci gafara ba ai ko a satin nan sai da wani ya tambaye ni iyayensa sun mutu amma ba musulmai bane ba zai iya musu addu'a a'a ba ai musu addu'a amma kafirin da bai mutu ba to wannan kana iya masa addu'ar Allah ya shiryar da shi Allah ya ganar da shi amma ya riga ya mutu babu addu'a ubangiji subhanahu wataala yace ma kana lin nabi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bai dace ba da wani annabi ko mu'minai su rinka roƙawa mushrikai gafara bayan ta bayyana cewa wuta za a sa su domin Allah ya riga ya alƙawari duk wanda ya mutu akan kafirci dan wuta ne to yanzu ka zo kana cewa Allah sa shi a aljanna kamar rashin kunya ce ba ai wa Allah wannan ko annabi yayi wannan Allah ya ne masa fada annabi ibrahim ya taba yin wannan ga mahaifinsa kafin Allah ya hana shi daga nan Allah yake kar ka saki sannan kuma Allah yake kar ku koyi da ibrahim anan kaga qur'ani cike yake da cewa ai koyi da ibrahim amma Allah yake banda anan kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bara'u minkum mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ كومي إبراهيم يكوي كوي دا شي amma banda wannan إبراهيم يا روكا بابان سا غفرا باين بابان يا متي كافري الله يجي كركا ساكي النبي نوح لوكاتين دا اكاي روان طوفانا روان طوفانا يا تفدا دانسا كوما ينا كافري كوما يزو يني وا الله ماجيا ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا أعصم اليوم من امر الله الا من رحم فحال بينهما الموج فكان من المغرقين bayan an gama ruwan tufa na sai nuhu yazo yana wa Allah magiya qala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'adaka al-haq wa anta ahkamul hakimin Allah dana yana cikin iyali na kuma kace zaka tsiratar da ni da iyali na ga ruwa ya cinye min shi amma na san kafi kowa hikima qala ya nuhu innahu laysa min ahli sai Allah yace kai nuhu wannan dan ba iyalin ka bane abin nufi baya cikin iyalanka da muke nufin zamu tsirar iyalanka muna nufin masu imani banda kafirai انه عمل غير صالح aikin sa ba na kwarai bane sai Allah yake falatas almi ma laysa laka bihi ilm karka sake roƙona abinda baka da ilimi inni a'idhuka an takuna min aljahilin inai maka wonin karka zama cikin wawaye kaga dai annabawan Allah ne ulul azmi min ar-rusul amma kaga yadda Allah yake wonin din su dan a nuna maka Allah shine Allah duk wanda ba Allah ba bawan Allah ne kuma ba wanda ya gagara Allah ya taka shi duk wani wanda kaga yayi kima yayi daraja a wajen Allah biyayya ce ta ja masa amma da yawan mutane yau suna daukan annabawa kamar wasu abokan Allah ne ko su annansa kristoci da suka yi tayin guluwi suna ta nuna ai annabi Isa ba dama ne shi kaza kaza sai Allah ya ce qul fa may yamliku minallahi shay'an in arada ayyuhlikal masiha ibn maryama wa ummuhu wa man fil ardi jami'a kace da su in halakar da Isa da mahaifiyarsa maryam wa zai ce mun danne saboda mallakar Allah ne to Allah a bi shi a sannu to daka wannan yana daga cikin ta'addanci a addu'a to haka nan malamai suka ce kamar mutum yace Allah kar in mutu kai ta'addu'a Allah kar in mutu a'a sai dai Allah in yi tsawon rai amma kar in mutu ba a roƙa saboda ya riga yayi hukunci kullu nafsin za'iqatul maut din rai sai ta mutu dan haka ka roki kar ka mutu rashin kunya ce ga Allah ba a yi haka nan Allah kar in tsufa a'a sai dai in tsufa da lafiya amma kar in tsufa Allah ya riga yayi hukunci wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq duk wanda muka tsawaita rayuwarsa sai mun takwarkwashe shi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin to ire-iren wannan sune ta'addanci a addu'a ba a yi malamai suka ce ko kace Allah ka bani aljanna irin ta annabi Muhammadu ai ka san ƙarya kake ai ba zai yi ba sai dai Allah ka sa in zama makocin annaba aljanna wannan yana yiwuwa zalla yayi ta fada ayyukan da in kana yi zaka zama makocin sa aljanna annabawa da yawa sun yi wa wasu alfarma za su zama makocin sa aljanna wani sahabi yazo yace ya rasulullah yayi wa annabi wata hidima sai manzo Allah yace ya nemi abin da zai bashi tukuici sai bai samu ba sai yace to yi addu'a in sa baki Allah ya biya sai yace abu ɗaya nake so kawai ka taya ni addu'a da shi a wajen Allah in zama makocinka aljanna as'aluka murafaqataka fil janna ni ina so in zama makocinka aljanna manzo Allah yace awa ghaira zalika baka da wata bukata sai wannan yace wannan ta isa sai manzo Allah yace zan roki Allah amma kai kuma a inni ala nafsika bi kasrati sujud ka taimaka min da yawan sallah in dai zaka kula da farilla ka yawaita nafila to ni kuma zan roki Allah ya sa mu zama makota ne da kai a aljanna to haka nan wata tsohuwa a zamanin annabi Musa annabi Musa ya zo yana neman ina kabarin annabi Yusuf yake a Misra saboda kabarin ya tsufa an manta da shi ya bace duk wanda suka san kabarin sun mutu sai wata tsohuwa ita kadai ta rage ita ta san inda kabarin Yusuf yake shine Musa yace ki nuna min inda kabarin Yusuf yake Allah yace in je in tone gawarsa in dauke shi mu tafi Baitul Maqdis da shi sai ta ce to ni kuma ba zan nuna maka ba sai da sharadi daya yace me sharadin ta ce in zama makociyarka a aljanna ta ce yace shikenan ya daga hannu ya roki Allah aka ce an bata ta nuna to haka nan wani yaro mai biyayya ga mahaifiyarsa ya ne mata hidima shi yake mata tsarki yayi mata wanka ya tauna mata abinci saboda tsufa ko cin tauna abincin ba ta iya sai ya tattauna ya laushi sai ya sa mata a baki tun tana da karfin magana idan yayi mata wannan hidima sai ta ce Allah ya sa ka zama makocin Annabi Musa aljanna har ta zo in tana magana ba ta baya jin me take faɗa kawai dai in dai yayi mata abin alheri to bakin ta zai motsa abinda take cewa Allah ya sa ka zama makocin Annabi Musa aljanna wata rana kawai sai Annabi Musa ya roki Allah ya ce ya Allah nuna min makotana na aljanna in san su daga duniya sai Allah ya ce akwai wani yaro a waje kaza je ka ganshi da Annabi Musa ya zo kan yaje inda yaron yake daga nesa sai ya ganshi ya zo ya bude wani gida ya shiga ya dauko wata tsohuwa a cikin keji ya fito da ita ya gyara mata jiki ya tauna mata abinci ya bata ya hada ta ya mayar sai Annabi Musa ya tare shi ya ce kai kake tsaya yace kai ko wane ne kai yace yayi ni suna nawa wannan duk ya tumar da naga kai mata haka wace ce yace mahaifiyata ce yace naga ta motsa baki me take faɗa yace to da dai kan ta tsufa lokacin da tana magana ana ji duk lokacin da neman ta aikin alheri sai ta ce Allah ya sa ka zama makocin Annabi Musa aljanna sai Annabi Musa ce chafi yace to ni ne Annabi Musa Allah ne ya turo in ganka kuma in gaya maka wannan addu'ar ya karba dan haka kai makoci na ne aljanna ko kaga wannan duk ana roƙa in zama makocin Annabi wani in zama makocin Annabi wani wannan yana yiwa wa mun zo wani wani duk wannan abin da ake faɗa wani shi makocin shehu wani yake so ya zama can ga sugada a satin nan ba ku ga wani mahaukaci da ake da shi a jihar Kano ba wannan clip din nasa ba sabo bane tsoho ne amma naga an dawo da shi kwanan nan yace wai shi da za a je lahira Allah ya ce masa wani aikin ka ya kai ka shiga aljanna zo ka shiga amma fa mutumin naka shehu wani shi fa gashi can a wuta wai zai ce wa Allah to Allah bar aljanna ka ni can zan je wallahi haka ya faɗa yace kuma da za a ce yace faɗa da irin waɗannan maganganun da jin su kai ka san me yinsu bai san waye Allah ba bai san waye Allah ba wato girman Allah ya fi karfin ka ga ya masa wannan magana irin abin da zaka ga zindikan su baye suna faɗa su ba suna bautawa Allah bane wai dan kwadayin aljanna su sun wuce aljanna su kawai dan suna san Allah ai wannan rashin kunya ne yanzu shugaban kasa yazo ya ce me zan yi da kayan karke ka mutunta shi ballanta na ubangijin talikai ya ga babbar kyautar da zai maka aljanna ya gina ta dan kai amma ka ce Allah bana so ai ba mutunci a ciki kuma ka ji mutun yana cewa wai shi zai shiga wuta ƙarya kuma yake yi ba ƙarya yake yi baka san me yake wutar bane in ya isa in zai juru ta ku sa shi a gidan biredi ku kulle shi a obin ku gani zai jure shi ƙarya ne baka san me yake wuta ba wannan wutar da muke gani ta duniya daya ce fa cikin ɗarin wutar lahira ɗari manzo Allah sun sanwa yace wannan wutar da kuke amfani da ita a duniya ba fa ita ce wacce kafirai za su shiga ba wacce kafirai za su shiga a lahira ta ninka wannan sau ɗari lokacin da Allah madaukakin sarki ya sauko da Annabi Adamu duniya sai Annabi Adamu ya nemi a bashi garwashin wuta wanda zai rinka amfani da shi a duniya sai Allah ya sa mala'ika yace je ka ka dauko masa garwashi daya a jahannama ka kawo masa ana daukowa da aka tunkaro duniya da ita sai ta fara yankwanewa za ta kone Allah ya ce da mala'ika na nuna maka haka ne dan ka san wannan wutar ba za ta je wannan wajen ba je ka ka wanke ta sau 99 ka kawo masa ita bayan ta rubu to sannan aka kawo ta amma ka kalli ita kanta wannan ta duniyar din ta ciya take yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake ga mana rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu duk wanda Allah ya sa shi a wuta an gama tozarta shi shi yasa bayin Allah na kwarai wanda sun san mecece wuta cikin addu'o'in su da suke yi masu muhimmanci rabbana srib anna azab jahannama inna azabaha kana garama innaha sa'ad mustaqarran wa muqama to da ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in dai addu'ar ka kai ba bisa ga saban Allah ba kuma ba addu'ar raba zumunci ba kace Allah ka shiga tsakanin wani da matarsa ko wani da ɗansa ko wani da kaninsa to irin wannan addu'ar Allah baya so ba kuma ya karba in kuma ya karbe ta to a babin istidraji istidraji shine ya biya ma bukatar amma ya kama ka da laifi to irin wannan addu'ar dai ba a santa to in ba wannan ba duk addu'ar da mutum yayi ubangiji madaukakin sarki yakan amsa masa a matsayin sa na musulmi amma ba dole bane a biya maka bukatar yadda kake so zai iya yiwa kai kudi kake so to shi kuma Allah a madadin ya baka kudi sai ga kafi bukatun lafiya sai kaga kana ta addu'ar Allah ya baka kudi amma kudin ba su samu ba amma lafiya sai karuwa take to Allah yana haka amma so da dama shi dan adam a tunanin sa duk abin da ya roka shi kawai wannan yake so in ba wannan aka bashi ba ba a yi masa ba inda ba haka bane ba ana baka kudi ne dan kai bukatu da su to in an dauke bukatar ko ba a baka kudin ba ai shikenan to sannan wani lokaci Allah madaukakin sarki a madadin ya biya maka bukata sai ya ga akwai wani zunubi in ka mutu da shi wuta zaka to a madadin ya biya maka bukata ta duniya sai kai maka ita lahira sai yafe maka wancan zunubin na lahira yanzu in ka je lahira aljanna zaka shiga amma dai bukatar a duniya wacce kake so kai a ganin ka bata biya ba amma an biya ta a lahira sai ka je zaka gani to sannan wani lokaci kuma akwai wata mummunar kaddara da za ta same ka kana ta addu'ar Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza sai Allah ya ga cewa akwai wata mummunar kaddara da za ta same ka a madadin ya biya maka bukatar kuma mummunar kaddarar ta same ka sai ya ki biya maka bukatar ta wannan bangaren sai ya kawar maka da wata mummunar kaddara sai kaga an ce mutum an yi hadari a mota kowa ya mutu shi kadai ya fita ko kowa ya kare amma shi ko kwarzane ne ba ko a kasuwa an yi gobara rumfa kowa ta cinye ta kace bata ci ba to la'alla wata addu'a kake yi Allah madaukakin sarki ya biya maka da wannan Ibn Kathir ya kawo dalilai da yawa waɗanda a ƙarƙashin su akwai adab ladubba na yadda mutum ya kamata ya addu'a da kuma irin yadda ake amsa wa mutane addu'a lalle mu sani addu'a tana da matukar muhimmanci addu'a tana da matukar muhimmanci ubangiji yana son a roke shi shi yana da abun bukata bai da bukata amma mu kuma ba mu da abun bukatar muna da bukata shi kuma Allah neman mai bukatar yake ya bashi abun bukata shi yasa ko da yaushe ubangiji ta yake ku roke ni saboda yana da abun bayarwa subhanahu wataala sannan ubangiji subhanahu wataala baya damuwa da bawa in bawa baya roƙon sa idan baka roƙon Allah Allah fita yake daga lamuran ka yayi watsi da kai kuma wannan alama ce daga cikin alamomin girman kai mutum yace shi baya addu'a to sannan ita addu'a asali shine kaiwa kanka ba laifi bane in kana kyautatawa wani bawan Allah zato kace dan Allah a sama addu'a ba laifi amma ba inda shari'ar musulunci ta yadda mutum ya maida addu'a ta zama sana'a yana addu'a ana biyan sa kuɗi ba inda shari'ar musulunci ta yadda da wannan ba addini bane ba dan haka mu kiyaye irin waɗannan abubuwa sannan addu'a tana da lokuta masu muhimmanci wanda Allah yake karba lokacin da kake azumi da azumi a bakinka lokaci ne na kai addu'a musamman idan ka zo bude baki shi yasa Abdullahi dan Umar idan ya zo bude baki bayan yayi zikirin bude baki in yayi bude bakin kuma kai yakan nanata Allahumma inni as'aluka bi rahmatikal wasi'ati an taghfirali Allah ina roƙonka da rahmatka mai yalwa ka ji kaina to daka lokacin da mai azumi ya zo bude baki lokaci ne na yayi addu'a Allah zai karba masa cikin dare a ƙarshen dare lokaci ne na amsa addu'a lokacin da kake halin tafiya matafi ana amsa addu'ar sa lokacin da ruwan sama yake sauka lokaci ne na amsa addu'a tsakanin kiran sallah da iqama lokaci ne na amsa addu'a a cikin sujada lokaci ne na addu'a sannan mu sani labudduban da ake bi wajen addu'a ba a roƙon Allah bukata kai tsaye sai an yi shimfida da yi masa yabo da kirari kai tawassuli da sunayensa walillahi alasmaul husna fad'uhu biha kace ya rab ko allahumma kai masa kirari rabb jibril rabb mika'il wa israfil rabb muhammad rabb musa wa isa duk irin waɗannan in ba zaka iya ba karanta fatiha suratul fatiha domin ba wani yabo da kirari da zaka yi wa Allah da ya wuce abin da fatiha ta kunsa to sannan yana daga cikin ladubban addu'a ka fara roƙon Allah buƙatar lahira kafin ta duniya amma duk mutumin da bukatar duniya ce kadai a gaban sa baya tunawa da ta lahira to Allah baya amsa masa shi yasa yace wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq daga cikin mutane akwai wanda in sun tashi addu'a kawai mu dai Allah ba mu a duniya Allah yace to irin waɗannan ba za mu ba su komai a lahira ba sai yace amma wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sai yace ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab Anas dan Malik yace duk addu'ar da annabi yayi sai ya kara da rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana kariya ka ba mu ikon nisanta ta za mu dakata nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe wassalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum